sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi, 31 ga watan Mayu na shekara ta 2020, Aisha Sule ce tare da Sarfilu Hashim Guman da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin ciki gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jami'an lafiya Amurka na gargaɗin cewa zai iya yiwuwa a sake samun sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus biyo bayan zanga-zanga. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai zirkita wani taron kasashen kungiyar G7 zuwa lokacin fall, wato wajajen Satumba da Oktoba. Dan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu ya kamu da cutar coronavirus.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar Niger ta amince da kudirin dokar soma sauraren hirar wayar jama'a ko bibiya ta kafafen sada zumunta cikin sirri.
Wannan luwata sun kaga akwai abin da suka rago gare ta, suka son yanzu su hiddo abin da za a sa a dinke mu kowa bai.
Daga Najeriya kuma, takaddama ta kunno kai a jihar Bauchi da ke arewacin kasar tsakanin jam'iyyar adawa ta APC da mai mulki ta PDP, ko me ya janyo hakan?
Yana so ya ketare ma duk fadin Najeriya ya je wai wata kasa har Kuwait, yace yana neman bashin da yana neman ya kai dala miliyan 200, shine in ya kai kusan naira biliyan 100 me za a yi wa Bauchin.
A nan Amurka, za mu kawo muku ƙarashin tattaunawa da muka yi da Professor Zalanga, mazauni a jihar Minnesota, inda rikici ya ɓarke sanadiyar kashe wani baƙar fata da ɗan sanda farar fata ya yi. Muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Madina Dahir Mai Shanu take gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta hanyar email. Muna tafa da nasihar Lahadi, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'an lafiya Amurka na gargaɗin cewa zai iya yiwuwa a sake samun sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus biyo bayan zanga-zangar mutuwar George Floyd, bakar fatar Amurka da ya mutu bayan da wani ɗan sanda a Minneapolis Felicidan ne masa wuya da ƙafa hannu tsawon kusan mintuna 9 yayin da Floyd ke kwance a ƙasa. An ga masu zanga-zanga, wasu da takunkumin fuska, wasu babu a gangamin da aka yi a fadin Amurka 'yan kwanakin nan. Baiwa juna tazara abu ne da za a iya yi a yanayi mai kyau, amma abu ne maras yiwuwa a lokutan zanga-zanga. Gwamnan jihar Minnesota Tim Wolf ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa zan ci gaba da bayyana saboda tamkar rayuwar da ta gabata ne. Har yanzu muna tsakiyar fama da annoba, muna da asibitoci da suke fama da masu cutar COVID-19. Yayin da sama da mutum miliyan 1.7 suka kamu da COVID-19 a Amurka, kasar ta zarce kowace ƙasa a yawan masu coronavirus a duniya, an samu mace-mace sama da 100,000 dalilin COVID-19 a Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai jinkirta wani taron kasashen kungiyar G7 zuwa lokacin fall, wato wajajen Satumba da Oktoba. Ya kuma yi kiran da a daɗa faɗa da kungiyar saboda yana ganin mambobin kungiyar na yanzu sun tsufa, sun zama wata tawagar da ba ta wakilci ba kan abin da ke faruwa a duniya yanzu. Mambobin kungiyar G7 sun haɗa da Canada da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da Burtaniya da kuma Amurka. Trump ya bayyana kasashen Rasha da Australia da Koriya ta Kudu da kuma India a matsayin waɗanda ta yiwu a ƙara da su. Da dai shugabannin kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki za su gane a Amurka wannan shekarar, to amma annobar corona ta kawo cikas ga wannan shiri. Kungiyar Tarayyar Turai na kira ga shugaban Amurka Donald Trump ya canza shawarar da ya yanke ta daina ɗaukar nauyin hukumar lafiya ta duniya WHO a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus wadda ke neman yin tsanani a India da wasu wurare. Trump ya bayyana shawarar da ya yanke ranar Juma'a yana mai zargin WHO da rashin ɗaukar matakin da suka dace akan annobar da ta addabi duniya da kuma zama 'yar koren China. Shugabar AU Ursula von der Leyen da kuma ministan harkokin wajen EU Joseph Borrell sun faɗi a wata rubutacciyar takarda ta haɗin gwiwa a jiya Asabar cewa ya kamata WHO ta ci gaba da zama wacce za ta iya jagorantar duniya wajen ɗaukar mataki kan wannan annoba da ma duk wanda ka faru nan gaba. Ya kamata a kauce mu duk wani matakin da ka iya yin na kansu mu haɗin kan duniya don a samu sakamakon bai ɗaya, a cewar wani jami'in EU. Suka ƙara da cewa muna kira ga Amurka ta sauya shawarar nan da ta yi shelar ɗaukar ta.
Kafin Sarfilu ya kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu, inda za mu faro daga Jamhuriyar Nijar. Majalisar Dokokin Jamhuriyar ta amince da ƙudurin dokar da gwamnatin ƙasar ta gabatar da nufin soma sauraron hirar wayar jama'a ko bibiya ta kafafen sada zumunta cikin sirri domin tatsar bayanai a matsayin wani abin da ake kira matakin yaƙi da ta'addanci. Sai dai yan adawa sun fice daga zauren majalisar saboda a cewarsu matakin ya saba wa doka. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mummuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Nous prendrons toutes les dispositions pour que cette loi.
Ministan Shari'a Mura Ahmadu kenan a zauren majalisar dokokin ƙasa a ƙarshen makon nan, lokacin da yake kokarin ganar da ƴan majalisar muhimman abubuwan da dokar sauraron hirar jama'a ta waya ko ta yanar gizo cikin sirri ta kunsa. Yana mai cewa gwamnatin ta Nijar na son amfani da wannan dama ne don tatsar bayanai daga 'yan ta'adda da waɗanda ke ƙoƙarin tayar da zaune tsaye. To sai dai waɗannan hujjoji ba su gamsar da 'yan adawa ba, mafari kenan suka fice daga zauren majalisar dab da soma kaɗa ƙuri'a, abin da ya sa suka fitar da sanarwa domin sanar da duniya cewa ba sa goyon bayan wannan tsari da suka ce ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa, kamar yadda wani kakakinsu Korone Masani ke ƙarin bayani.
Wannan tsohuwar luwa da an kai bisa criminalite, wannan luwa ta sun kaga akwai abin da sun ka rago gare ta, suka son yanzu su hiddo abin da za a sa a dinke mu kowa baki. Dan saboda yanzu muna hitowa bisa wajen muna magana, duk wanda a cikin ƙasar Nijar da kai ɗan Nijar na da ba ɗan Nijar ba ne, za a sauraren ka duk abin da za ka yi. Ko matarka ka kiraya kana son kai hira da ita, sai an saurare ka. Alhali a cikin kundin ƙasa ƙudurin shi na 30 ba ɗai, an ce babu mahalukin da adda hanyar shi saurari duka ɗan Nijar wanda yake son ya yi magana, ko bisa intanet ko ba bisa intanet ba. Kenan in muka zauna cikin wannan zauren aka yi mahawara har aka kaɗa ƙuri'a, ko da ba mu yarda ne ba, kenan kamar mu mun ce mun yarda.
Da ƙuri'u 104 daga cikin 171 masu rinjayen suka amincewa wannan doka, kuma a cewar ɗan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar Fayandes Tarayya Idrisa Maidashi, wajibi ne su bayo gwamnati haɗin kai a yakin da Nijar ke kafsawa da 'yan ta'adda.
Constitution tamu ta ba gwamnati wannan dama ya zo wajen assembly ya tambayi izini gare ta shi ɗauki matakin da waɗanda ya dace saboda ƙasa su zama lahiya, kwanciyar hankali ta kwanta ta samu a cikin Nijar. Mun kuma ka san kullun jama'a ne, akwai maganganu da yawa da waɗanda gasa suna ringita mutane ko ko suna tasa hankalin mutane ko ko shaka tashi hankali cikin ƙasa. Ƙasar Nijar ta zama lahiya, shi zan ko millimeter guda na ƙasar Nijar ko dan su banduka sun kame shi ba. To kaji shine sai sa dalilin da muka ba gwamnati wannan izini saboda shi aiki da wata ayar doka.
Da yake maida wa 'yan adawa martani akan wannan doka, ministan Shari'a Mura Ahmadu ya ce:
Ukrainien d'être écouté et bien vous l'étiez depuis et vous l'êtes encore.
Kuna jin tsoron a saurarin hirarku ta waya, to ku sani an dade ana sauraron ku. Zancen nan da ake ana cikin sauraron hirarku ta waya, yanzu ne ake son yin abin a tsare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Barma, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Dan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu ya kamu da cutar coronavirus, James Wani Igga ya faɗi a kafar yaɗa labaran Sudan ta Kudu SSDC cewa sakamakon gwajin da ya yi ya nuna cewa ya kamu da cutar. An ɗau samfur daga jikinsa don gwaji cikin 'yan kwanakin da suka gabata, kuma a yau an gano cewa yana ɗauke da cutar corona. Saboda haka yana mai kira ga dukkan 'yan Sudan ta Kudu cewa lalle post ji a gwada su. Wannan na ɗaukar matuƙar mahimmanci saboda mu tsaida rayuwar wannan annobar zuwa ga sauran mutane, a cewar Igga. Igga ne babban jami'in Sudan ta Kudu na biyar da ya kamu da cutar COVID-19, ya kuma fito fili ya faɗa. Sabon ciyaman din kwamitin yaki da cutar COVID-19 na kasa kuma mataimakin shugaban kasa na biyar Hussein Abdulbagi ya kama da cutar ta corona a makon jiya. An tsilla wasu 'yan sama gannatin Amurka biyu zuwa sararin Subhana a jiya Asabar. A karan farko wani kumbin wani kamfani mai zaman kansa bayan kusan shekaru 10 da aka tsilla wasu 'yan sama gannatin daga Amurka. 'Yan sama gannaci Doug Harley da Bob Vakin sun doshi falaki da karfe 3:22 agogon gabashi kamar yadda aka tsara daga tashar kumbin Kennedy da ke Cape Canaveral a jihar Florida a wata roka wadda wani kamfani mai zaman kansa ya zana ya kuma gina. Ana kyautar zaton za su isa tashar kasa da kasa a yau dinnan Lahadi. Kamfanin kumbin wanda ke California mai suna SpaceX mallakin wani attajiri mai suna Elon Musk. Bari mu kunna wannan kendir din a cewar Commander Harley gabanin tashin kumbin wanda wannan ita ce kalmar da Alan Shepard ya yi amfani da ita a kumbin Amurka na farko da ya cilla dan Adam a shekarar 1961. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence sun tafi Florida ta jirgin sama wajen cilla kumbin wanda shi ne karo da biyu da suka je wurin a wannan satin. Wasu 'yan kallo sama da miliyan 3 sun taya shugabannin kallo ta yanar gizo bisa ga kididdigar hukumar NASA.
A gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ci gaban rahotanninmu. A jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya, jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta buƙaci majalisar dokokin jihar da kada ta amince da buƙatar gwamnatin PDP mai mulki na ciyo bashin kuɗaɗe kimanin naira biliyan 100 daga ƙasar waje. Sai dai kuma a maida martani kan batun, jam'iyyar PDP ta bayyana zargin na APC a matsayin mara makama, inda ta ce ta gudanar da ayyukan ci gaba wa al'ummar jihar a shekara guda wanda APC ta kasa samarwa a tsawon shekaru 4 da ta yi tana mulkin jihar Bauchi. Ga wakilinmu Abdul Wahab Muhammad da ƙarin bayani.
Turkatukan siyasa ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar APC ta adawa jihar Bauchi da kuma PDP mai mulki a daidai lokacin da gwamnatin jam'iyyar PDP ke bukukuwan cika shekara guda da kwatar mulki daga hannun jam'iyyar APC. Shugaban kwamitin hulɗa da jama'a da kuma yaɗa labarai na jami'ar APC a jihar Bauchi, Comrade Sabo Muhammad, a ganawa da manema labarai ya ce yanzu neman bashin ya wuce cikin gida sai kasashen ƙetare.
Yanzu kuma yana so ya ƙetare ma duk faɗin Najeriya ya je wai wata ƙasa har Kuwaiti ya ce yana neman bashin da yana neman ya kai dala miliyan 200 shi ne in kasashe a naira ya kai kusan naira biliyan 100 me za a yi wa Bauchi.
Gwamnatin ku a sama wato ta tarayya ta ci bashi, amma ku me yasa kuke adawa da cin bashin da gwamnatin jihar Bauchi za ta yi?
Ka san shi shugaban ƙasa Buhari za a iya yarda da shi, za a iya aminta da shi domin yana magana daya kuma yana kokari ya fada wa Najeriya gaskiya. Shi wannan wanmu kuma jagoran gwamnatin jihar Bauchi a yanzu, gwamnatin jihar Bauchi na PDP, ba za mu iya lamuntan maganansa ba kuma baya iya magana daya domin duk alƙawarin da ya babu wanda ya cika zuwa yanzu.
Kana sanin da cewa wannan ciwon coronavirus ya jawo faɗuwan kuɗin man Najeriya wanda yake ba taɓa ganinsa ba, sannan kuma a ƙasashen duniya ma ya zamanto tattalin arziki sun faɗi ƙasawar wasu wanda yake dole ne sai an ci bashi don a gudanar da aiki.
To kuɗaɗen da yanzu yake shigowa ba mu sani ba, kuma me ake yi da su ba mu sani ba. Kuɗaɗen da ake karwa da gwamnatin tarayya da kuma tallafi da yake ta samu a gurare daban-daban domin wannan ciwon da kake magana ciwon zamani na mashakon nan duka ba mu san me ake yi da su ba.
A maida martani kan batun jigo kuma uba a jami'ar PDP a Bauchi, Abubakar Dogon Yaro Bibi ya ce adawa abin yi ne sai dai a rinka yin mai ma'ana.
Adawa dai gaskiya ne adawa, amma in za a yi adawa a bita a yadda ya kamata. Ina ganin bashi ba wata gwamnatin da ba ta cin bashi hata ita gwamnatin su na kwaloluwa yanzu ba su sukan da ta ci dan Najeriya ba sun iya kansa ba kuma a yanzu lokacin da muke ciki a yanzu nan yadda man fetur ya fadi warwas to saboda haka ina ne za su samu kudin da za su gabatar da ayyukan su kuma su cika alkawarin wa mazaban su da suka zabe su akan gwamnati dole sai an ci bashi
amma ba ganin yin cin bashi wato kamar na kasu ne
mu dai gwamnatin PDP a yanzu a jihar Bauchi ta yi aiki fiye da shekara hudun da APC ta zo ta yi kuma bashi da APC ta ci
kamar shawara ne take baba
cin bashi don a gabatar wa talakawa aiki a biya musu bukatun da suke so ba laifi bane tunda duk ayyukan da yi a yanzu wanda duka talakawa za su mora ne to saboda haka ni na tabbatar maka kaddan saurara zaka gani zan buga duk ba su sukan da former government su lead APC government da suka a shekara hudu zan buga maka kowani takarda kuma da yadda aka kashi kuma da approval kuma house or assembly ba da ba su approval ba da na Najeriya da na kasan waje zan buga shi a jarida zaka gani kuma na tabbatar din jama'an Bauchi suka gani ba za su taba yafan gwamnatin APC ba
gwamnatin PDP mai mulki a jihar Bauchi a wani bangaren bikin cika shekara guda da mulki a jihar ta gayyato yan jarida daga ciki da kuma wajen jihar inda aka shafe tsawon kwanaki uku ana zagayawa da su fadin jihar domin su gane wa idindinan su ayyukan da ta gudanar a sassan jihar daban-daban Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab to yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda za ku ji karashin tattaunawa da muka yi da Professor Samuel Zalanga da ke Jami'ar Bethel Minnesota inda ya yi mana bayani akan yadda masu nazari ke fassara zanga-zanga da aka yi a jihar sanadiyar kashe bakar fata da wani dan sanda farar fata yayi.
To dalilin da yasa wannan bakin cikin yazo ya zama da tsanani akan Turawa kuma shi yasa zaki ga Turawan da yawa suke fama da wannan zanga-zanga da sauransu shine idan ka girma kai an dauke ka dauki kanka kaman kai wani basarauci ne ko kuma rayuwar ka kullun zai kasance na alfarma ne kai ne cikakken mutum amma sauran mutane ba cikakkun mutane bane kuma tattalin arzikin a lokacin ya ba su dama su je su yi aikin laboranci mai mutunci abinda nake aikin laboranci mai mutunci shine aiki ne na laboranci amma ana biyan su kuɗi sosai suna rayuwa da rayuwar da ma'ana sosai so kuma yana ci gaba haka daidai na dogon lokaci to abubuwa sai suka zo suka canja canjin kowa da suka yi shine kaman abinda na faɗa tattalin arzikin America da na duniya ya zo ya canja yanzu ba ana neman mutane marasa ilimi bane wanda za su je kun suna aikin laboranci mai daraja ana neman mutane masu ilimi wanda za su iya amfani da na'urori wanda ake amfani da su ta wajen ilimin kimiyya da fasaha domin a kirkiro wasu abubuwa to wannan abin ba mutane da yawa ne turawa da yawa ne suke da wannan training ko kuma suke da ba su je makaranta yadda za su yi wannan ayyukan ba akwai turawa da yawa haka wanda ba za su yi wannan so abin da ya faru shine wasu ayyukan ba wai an kai su kamar yadda na faɗa an kai su kasar waje wasu kuma da aka samu mutane ne daga wasu kasashe sun shigo nan kasan wanda suna da ilimi suna da fasaha da basira da za su yi amfani da wannan na'urorin so sai su shigo yanzu sai ga sun zo sun soma samun kuɗi da yawa fiye da waɗannan turawan to waɗannan turawan suna cikin bakin ciki akwai wani littafi wanda wasu suka wallafa Case and Dayton kuma sunan littafin shine mutuwa saboda bakin ciki kuma yadda wannan zai kawo damuwa ga tattalin arzikin America akan cewa tattalin arzikin America ya sa turawa da yawa suna mutuwa saboda bakin ciki sai su je su dinga shan kwaya su dinga wani rayuwar iskanci ba don komai ba domin suna ga rayuwarsu ba da wani ma'ana suna da rayuwar mutunci a da amma yanzu saboda tattalin arzikin ta canja an manta da su masu arziki suna cigaba da kudinsu zaka iya ka je ka sa kudinka a wani wuri kurin kudin kana ta kara arzikin ka je kana wasan ka da rana amma arzikin ka yana karuwa su kuma wannan laborerin ai wasu kuma wannan talakawan an manta da su to su dama bakakken mutane sun saba da shan wahala saboda haka sau da yawa a cikin su sun saba da bakin cikin saboda haka sun san yadda suke rayuwa to amma turawa da suka dauki kansu su ne cikakkun mutane yanzu kuma sun zo sun waye gari sun ga cewa su ma sun zama talakawa kaman kowa suna wahala so bakin cikin nasu ya fi yawa kuma su ba su san yadda za su yi rayuwa da wannan bakin cikin ba to shi yasa
Professor Samuel Zalanga kenan na Jami'ar Bethel da ke Minnesota a nan Amurka Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu saurare, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru Meshani a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. To kamar yadda aka sani, wannan shirin na tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. A yau abinda zamu mayar da hankali kai shine rawar da shafin internet ke takawa a lokacin annobar corona wajen gudanar da al'amura daban-daban na rayuwa. Kama daga ayyuka da kasuwanci da bukukuwa da kuma tarurruka. Abubuwa da dama sun tsaya sakamakon cutar, amma mutane sun dogara da shafukan sada zumunta domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji muhimmancin yin hakan daga bakin masani Nasir Daniya mai yi mana fashin baki. To yayin da aka gudanar da bikin sallah a cikin makon da ya gabata, za mu ji yadda wata kungiyar sa kai ta matasa mai suna Islamic Umma Relief ta shirya wani taron sallah amma a shafin Instagram. Amira Abubakar na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron, kuma ta bayyana min dalilin da yasa suka ga ya dace a gudanar da wannan taron.
Abinda yasa muka organize wannan event is because cikin time da muke yanzu ga bamu samu mu yi idin da muka saba yin a kai masallaci a yi sallan idi. So
wannan taron zai bamu damar haduwa da mata daban-daban daga sassan duniya domin mu shaƙata tare, mu kuma tattauna kan abubuwa daban-daban. Za mu kuma yi wa junanmu tambayoyi domin mu ƙaru da juna.
Abinda yasa muka choose social media for this event is just the obvious factor. Social media is a really good opportunity where mu samu mutane from all over the world.
Tace dalilin da yasa muka zaɓi gudanar da wannan taron a shafin Instagram shine, kamar yadda kowa ya sani, COVID-19 ya addabi duniya. Mun kuma gane cewa social media wuri ne wanda ke bada dama wajen haɗuwa da sabbin mutane da kuma isar da saƙonni ga miliyoyin mutane. Dukkanin waɗanda suka halarci wannan taron sun fito ne daga sassa daban na duniya, kuma ba wai mun san juna ne ba.
So the message can reach to a lot more people. Mu duka ba mu san juna mu sosai ba.
To a gaida Amira Abubakar, yanzu kuma lokaci ne da zamu garzaya wurin masani kimiyyar zamani Nasir Daniya, wanda zai mana ƙarin bayani kan hanyoyin da yawancin mutane a duniya ke amfani da wajen tafiyar da al'amuransu yayin corona a yanar gizo.
Gani irin yadda matsalolin COVID-19 ko kuma coronavirus suka yi a duniya, ya kamata a ce mun taɓa wani abu wanda ya shafi hanyoyi waɗanda aka samu yadda mutane za su ci gaba da hulɗa da jama'a da kuma sana'o'insu da kuma ayyukansu. Kowa ya sani yanzu ba kasashe masu tasowa ko kasashe ma'anda suka ci gaba harkoki na hada-hada na sana'o'i na zuwa makaranta na ayyukan gwamnati da ayyuka na hannu da ayyuka ko waɗanne iri sun samu matsala saboda an hana mutane su yawo a ƙasa ko a cikin mota ko a jiragen sama. Su yanzu kusan hanya mafi sauki da mutane suke hulɗayya da jama'a shine hanya ta kamar sadarwa ta video conference, wato kana ganin mutum yana ganin ka. Waɗannan abubuwan sun kashi-kashi. Kashi na farko shine akwai kamar abun manhajoji kamar applications da suke cikin waya ko kuma cikin na'ura mai kwakwalwa, wayoyin mu na tafi da gidanka waɗanda ake amfani da su don kai magana tsakanin mutum da mutum. Ɗaya daga cikin misalin waɗannan abubuwan su ne WhatsApp da Duo da sauransu. Bayan waɗannan akwai ainihin manhajoji waɗanda aka tanada waɗanda su ne suka fi ba da dama yadda za a yi kamar meeting mutum ɗaya fiye da ɗaya fiye da biyu goma har su kai fiye da mutum ɗari ma. wato akwai kamfuna waɗanda suke ba da waɗannan manhajoji waɗanda kuma kusan duk yawancin su ana iya samun su ga wayoyi na talabijin ka na zamani. To da yake da shi wannan abubuwa na video conferencing ba abu ne sabo ba, kusan tarihi yana an wuce kusan shekara 50 da aka fara wannan abun. To ɗaya daga cikin waɗannan manhajoji da ake iya amfani da su, zan yi bayani ko kusan akwai lokaci kusan guda goma. Na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shi ne Zoom application ne, ko kuma haja wanda mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani wuri shi ma ya saka ta shi a yi video conferencing.
To masu sauraro, lokaci da ya yi halinsa, ku kasance da ni a mako mai zuwa insha Allahu domin jin ƙarin bayanin masani Nasir Daniya kan irin hanyoyin da za a iya amfani da su wajen tafiyar da al'amuran yau da kullum na rayuwa kan shafukan sadarwa. Ni ce taku Madina Dahirin mai shanu daga nan birnin Washington DC.
A gaida Madina Dahirin mai shanu. Sai kuma ku gyara zama ku saurari sakonninku da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau na Ali Abdullahi Dogon Bagane, inda yake cewa duk da matsalar tattalin arziki da aka fuskanta, shugaba Buhari da gwamnonin jihohi sun yi nasara wajen tafiyar da mulkin Najeriya a cikin shekaru 5 da suka yi a karagal mulki. Da fata masu rike da ƙaban siyasa za su ci gaba da cika alƙawuran da suka yi wa talakawa. Sai sakon haɗin gwiwa daga Comrade Umar Baban Yaya tare da Rabi'u Mai Shago, dukkansu a Sabon Gida, da suke cewa dan Allah ku bani dama mu yi kira ga shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari da cewa ya cika shekara ɗaya akan mulki a wa'adi na biyu, amma har yanzu shiru kake ji wai an aiki bawa garinsu. Ya kamata shugaba Buhari ya farka. Sai sako na gaba da ya fito daga Aminu Puyol Baban Yusra Maraɗin Nijar, yana cewa salam gidan rediyo mai albarka. Yau na shigo wannan fili ne saboda in faɗi abin da ke bakanta min rai a garinmu na Maraɗi. Ina kira ga gendarmomi da police da guard national kai har ma da PJ dan Allah ku hana matasa zaman fada a garin Maraɗi. Abin da suke yi shine rashin zaman lafiya tsakaninsu. Sai dare yayi ku ga sun ɗauki adduna da kulake da takkuba kawai su faɗa wa waɗansu da suka ɗanyi rikici da su. Zaka ji suna gudu suna kuwa kamar ana yaƙi. Dan Allah muna kira ga hukumomi a hana waɗannan zaman fada wanda ke so ya zama wata masifa ga mutanen Maraɗi. Dan fa ice tun yana ɗanye ake lankwasa shi. Sai sakon Malam Husaini Dangote Karasuwa jihar Yobe yace salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama na nuna farin ciki na akan faɗi tashi da gwamnatin jihar mu ta Yobe ta yi na buɗe mana tashar jirgin sama a birnin Damaturu wanda muka daɗe muna jiran wannan rana. Da fatan Allah ya haɗa mu da dukkan alherin da ke ciki, sharrin da ke ciki kuma Allah ya kare mu. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Mansur Almu Gumel yace salam muryar Amurka. Yancin gashin kai da majalisun dokokin jihohin Najeriya da ɓangaren shari'a da suka samu tabbas nasara ce ga demokradiyya. Fatanmu shine Allah ya sa su yi amfani da damar da suka samu ba tare da cin mutuncin ɓangaren zartarwa ba. Tosar Filu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Da ɗaɗɗan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu ya kamu da cutar coronavirus, James Wani Igga ya faɗi a kafar yaɗa labaran Sudan ta Kudu SSBC cewa sakamakon gwajin da ya yi ya nuna cewa ya kamu da cutar. An ɗau samfur daga jikinsa don gwaji cikin 'yan kwanakin da suka gabata, kuma a yau an gano cewa yana ɗauke da cutar corona. Saboda haka yana mai kira ga dukkan 'yan Sudan ta Kudu cewa lalle fos ji a gwada su. Wannan na ɗaukar matuƙar mahimmanci saboda mu tsaye da yiwuwar wannan annobar zuwa ga sauran mutane, a cewar Igga. Igga ne babban jami'in Sudan ta Kudu na 5 da ya kamu da cutar COVID-19 ya kuma fito fili ya faɗa.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Ya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfilu Hashim Kumal da ya karanto labaran duniya, da kuma Dan Brown da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri, da ma injiniyan mu na yau Aisha Sulace ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Restez branchés sur le monde.